Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Baba ya kuma kiri tare da Yusuf Aliyu Haranje da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na yau Juma'a babbar rana 19 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Haranje da kadan labarai.
A yau ake sa ran shugaban Amurka da mataimakiyarsa za su kai ziyara aiki jihar Georgia. An tashi baran-baran tsakanin jami'an Amurka da na kasar China. Ana can ana ci gaba da zanga-zanga da rashin amincewa da gwamnatin soji a Myanmar.
To kanin labarai kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa yau take radin fadakarwa akan muhimmancin bacci a duniya, abinda masana suka ce yana da muhimmanci ga lafiyar dan Adam.
Ni ne Muhammad Nasir daga Lagos. Ta magana bacci ba ma samun bacci saboda wanda muka zo neman ma kwanta mu ta bacci, bayan kuma gida can ana ta mara lissafe.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa jihar New York na shirin gudanar da zaɓen 'yan majalisun ƙananan hukumomi a wannan shekara.
To amma abin da kuke so ne ba su sani yanzu yanayin kaɗi ya sake cikin New York na da akwai wani abin da ake cewa wai rank choice voting. Wato idan ka je wurin zaɓe yanzu za ka zaɓi mutane aƙalla mutane 5 kan yadda kake so.
Muna kuma da rahoto akan sabon tsarin canji na bai daya na masu amfani da layin wayar salula wajen hada-hadar kuɗi da babban bankin Najeriya CBN ya kullo da shi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Mahmud Lalo na tafe da shirinsa na duniyar Amurka da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris za su kai ziyarar aiki a jihar Georgia don kai agaji ga waɗanda annobar corona ta saka cikin wani mawuyacin hali, da yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a Atlanta a ranar Talata. Biden da Kamala din dai za su gana da shugabannin Amurkawa 'yan asalin nahiyar Asiya don tattaunawa akan batun hari da aka kai a kansu, da yadda suke ji ga irin halaye da ake nuna musu na wariya. Hukumomi a Georgia dai ba su ayyana harin a matsayin na nuna kyama ba, saboda wanda ya kai harin ya ce ya yi shi ne akan matsalolin da suka shafi jinsi. Shugaban da mataimakiyarsa kuma za su gana da hukumomin cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Georgia don jin halin da ake ciki akan yaki da annobar corona. A dade an shirya, shugaban da mataimakiyarsa za su shiga cikin jerin gwano na kamba ma tallafin corona na dala triliyan 1. A karan farko an soma tattaunawar dangantakar Amurka da China mai karfi akan gwamnatin shugaba Biden a jiya Alhamis, inda duka bangarorin biyu suka daura laifi akan kudurorin kasashen, aka kuma watsa taron cikin rashin jin daɗin juna. Hakan ya ƙara tsani akan dangantakar ƙasa da ƙasa. Ganawar ta farko da aka yi a babban birnin Anchorage a jihar Alaska ta biyo ne bayan ziyarar jami'an Amurka domin ƙara danƙon zumunci tsakanin Japan da Koriya ta Kudu. Ganawar kuma na nuni da yunkurin Amurka na nuna cewar ta tsayu ainin akan matsayinta akan manufofin Beijing. Za mu tattauna akan damuwarmu akan matakan da China ke ɗauka da suka haɗa da na zancen Hong Kong da Taiwan, har ma da harin yanar gizo da take kaiwa Amurka, da kuma barazana da take yi ga ƙawayenmu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa wakilan China a lokacin ganawa a gaban 'yan jaridu, ya kuma ƙara da cewar kowace ɗaya daga cikin aiki na China ya saba wa ka'idoji da ake da su na sulhu a duniya. Gwamnatin Biden dai ta bayyana ƙararrar cewar abu da take so ta gani shine China ta sauya halayenta da fatar gyara dangantaka tsakanin ƙasashen da ta yi tsamari ƙarƙashin shugabancin tsohon shugaba Donald Trump.
an jima kadan harande zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin fadakar da al'umma akan muhimmancin bacci ga rayuwar bil'adama tun ba yau bane dai likitoci ke bayyana muhimmancin barci ga dan adam abinda kuma suka ce rashin sa na haifar da cututtuka daban-daban wakilinmu baban gidan jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Lagos da kuma likita akan muhimmancin barci ga dan adam
yau ne bikin fadakar da al'umma duniya akan muhimmancin bacci ta duniya wannan rana ne ta 19 ga watan Maris wani committee ne mai suna World Sleep Society ya ware ranar a matsayin ranar fadakar da al'umma muhimmancin da ke tattare da bacci taken bikin na bana dai shine samun bacci domin samun lafiya a nan gaba wannan dai mun sharon wani bawan Allah ne saudaya dai wasu bisa la'akari da ayyukan da suke ko wajen da suke zama yana musu wuya da su samu wadataccen bacci lamarin da kuma likitoci kuma sana kiwon lafiya ke alakanta wasu cutuka da shi to koya wasu mazauna birnin Lagos ke samun bacci a birnin da ta yi kaurin suna wajen hada-hada da cunkoso da kai komo a Najeriya ga dai abin da wasu ke cewa
assalamu alaikum ni dai kam a yanayi na rayuwa ta ana kwanciya karfe 11 a nan birnin Lagos sannan kuma ina tashi karfe 4 in yi nafiloli lokacin an kira sallah an yi sallah duk kan cewa lalle bacci wani nau'i ne wanda yake taimakawa dan adam a rayuwa muddin ka samu bacci sosai zaka ji karfin jikinka sannan kuma zaka ji lafiya ta sata jiye ka sannan kuma in ka wanka zaka warke gaskiya bacci yayi Alhamdulillah masha Allah
ni ne Muhammad Nasir daga Lagos gaskiya magana bacci ba ma samun bacci saboda wanda muka zo ne ma kwanta mai ta bacci bayan kuma gida can ana ta mana lissafe ai dai da mun dan rufe ido mu farka mu ci gaba da abin da muka tsaya
saudiya da likitoci da sauran masu lura da harkokin lafiya na alakanta rashin bacci da cututtuka da ake fama da su musamman na zamani da suka hada da damuwa ko hawan jini akan haka ana tabbayi Dr. Sadiq Ali Husaini muhimmancin bacci ga rayuwar bil adama
bacci yana da muhimmanci sosai game da lafiyar dan adam rashin samun wadataccen bacci yana da illoli da yawa game da abin da ya shafi lafiyar dan adam kamar yadda muka fadi da farko in kana kallon shi ma shi kadan shi ne koko har ta yadda har yanayin zamantakewar shi da sauran al'umma shi dai dan kanshi zaka ga rashin samun isasshen bacci yana shafar ko yana yin illa ga yanayin tunanin shi da kuma samun kwanciyar hankalin shi shi kanshi ko rashin hakan
yanzu dai a yayin da masana kiwon lafiya ke ba da shawaran samun wadataccen bacci wanda kila nima an jima idan mai sauraro ya kira ya ji shiru to lalle nima na shiga baccin kenan baban ya ji fitan mai Amurka daga Najeriya
gaida baban gidan jibrin da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu
Majalisar Dokokin Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da kudirin baiwa 'yan gudun hijira mafaka don zama 'yan kasar musamman kananan yara 'yan kasar waje masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da suka bar kasashensu zuwa Amurka a dalilin yaƙi ko wata annoba. Ƙuri'ar da aka kada a jiya Alhamis ta baiwa 'yan jam'iyyar Democrat nasara a ƙuri'ar farko ta wannan shekarar akan baƙin haure, amma ƙudurin zai fuskanci ƙalubale a majalisar dattawa saboda 'yan jam'iyyar Republican na buƙatar ƙudurin na baƙi ya ƙunshi tsari na ƙarfafa tsaro akan baƙin iyakoki. Kudirin daya zai baiwa yara sama da miliyan 2 damar zama 'yan ƙasa wanda aka shigo da su ƙasar ta barauniyar hanya tun suna ƙananan yara da kuma wasu. Kashi na biyu kuwa zai baiwa sama da mutane miliyan 1 damar zama 'yan ƙasar waɗanda ke aiki a cikin ƙasar wanda mafi akasarinsu manoma ne da suka kai rabin manoman ƙasar. A yau Juma an yi wa Prime Ministoci biyu na kasashen Turai na Burtaniya Boris Johnson da na Faransa Jean Castex rigakafin annobar corona ta AstraZeneca kwana daya bayan da hukumar magunguna ta nahiyar Turai ta tabbatar da ingancin allurar. Johnson ya ce abu mafi ban tsoro shine kamuwa da wannan annobar ta COVID-19 wanda yasa hakan yake da matukar muhimmanci mu yi alluran nan da gaggawa idan har an kawo kanmu. A jiya Alhamis, hukumar magunguna ta kasashen Turai ta amince da a ci gaba da allurar rigakafi ta AstraZeneca a yaki da ake na dakile annobar. Amincewar ta hukumar ta zo ne bayan wasu kasashen Turai din da suka hada da Faransa, Germany, Italia da Spain suka daina amfani da allurar bayan wani rahoto da ke nuna cewar allurar ta haddasa daskarewar jini ga wasu waɗanda aka yi wa allurar. Hukumar ta kara da cewar alfanun allurar shine ta dakile yaduwar annobar COVID-19 wanda ita kanta cutar abin tsoro ce, hadarin bai kai cutar kanta zama abin ban tsoro ba.
To a gaida Yusuf Harande da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jihar New York tana shirin gudanar da zaben 'yan majalisar kananan hukumomi, lamarin da ya sa mutane da dama ke bayyana aniyarsu na shiga wannan takarar. New York tana cikin jihohin Amurka da ke da tarin al'umman Afirka. To ko shin akwai mutanen Afirka da suka fito a wannan takara? Tambaya kenan da naiwa Muhammad Mada, jami'in ofishin magajin garin birnin New York.
Sosai kuwa sun shiga kuwa sosai, misali in ka duba district 60 na city council cikin wannan buransu, wato Africans guda biyu ke cikin wannan race. Idan muka duba kuma district I think is 17, akwai dan Nigeria Chief La Crown shi kuma yana ciki, akwai kuma district 15. Akwai wani ɗan yaro, wani samarin gini shi kuma ya tsaya takara, saboda shi ina ji mutanenmu na shiga ciki sosai.
To kamar yadda kowa ya sani, wato cikin America, New York na cikin wurare da mutanen Afirka suka yi kakagida sosai, suna akwai al'umman mutanen Afirka kwarai da gaske. To bari mu duba a baya, ya kake ganin shigan mutanen Afirka cikin harkan siyasar New York da kuma yanzu idan ka kwatanta?
Idan muka duba a baya compared to yanzu, gaskiya ina ji yanzu is a new generation, kuma su ina ji a baya mu muna established community ne, to yanzu ya kai the next generation su kuma su move the next step shine ne a shiga cikin siyasa, ana idu inda ake negotiation na game da di kai kawo mu harkokin
da ci gaban al'umma
na amma ci gaban al'umma, inda duk ake wannan shawarwari ya zamana mu kuma muna wurin, saboda shi alhamdulillah yanzu ci gaba ya zo cikin lamarin sosai insha Allah.
To kana ganin akwai lokaci da za a wayi gari a samu mutanenmu na Afirka da suke wakiltar jihar New York da ma birnin New York a majalisun kasa a Washington?
Babu shakka zuwa kwana biyu insha Allah. Yanzu haka idan muka duba misali kamar Staten Island, akwai kodike haifuwar garin nan ne amma iyayen shi mutanen gini ne wanda ake ce ma Charles Fall. Yanzu haka shi assembly member ne na Albany a cikin Ugwon Staten Island, saboda shi da haka kadan za mu samu insha Allah.
To kana ganawa, na san ka haɗu da mutanen wato Afirka akan batun harkar zaɓen nan na matsayi na City Council. Ya kake ganin mutanenmu na Afirka suke karɓan wannan? Shin akwai goyon baya da za su ba 'yan takarar Afirka da suka fito kuwa?
To dole za su samu goyon baya. Matsalan dai shine mu mutanenmu, wato mun bayyana mu da muke shanin siyasa, ɗan bayan yawanci duka ba ruwansu da batun zuwa zaɓe da sauransu. To matsalan mu kenan yanzu, abin da ya kamata mu shine mu dai muke kokari mu wayar da mutane, mu bari idan lokacin zaɓe ya kai duk kowa ya fito, wanda duka ya zama zaka depend kan mutanen Africa kadai tunda ba mutanen Africa kadai kake ke cikin wannan council din ba saboda shi dole ya kamata ka samu wato alaka da other communities to amma idan bizin ka inda kake da karfi su kansu ba su fito su sun jefa maka kuriya ba kaga shi zama matsala saboda shi abinda muke kokari kenan mu wayar da mutanen mu idan lokacin zabe ya kai kowa ya duk wanda ke da wato kuriya yayi kokari ya zo ya jefa kuriyar shi
nan zuwa wani lokaci za a yi wajen zabe
wato akwai primary din shin June bayan primary kuma sai wadu wanda Allah zai zaba wato akan tikiti
wato kana nufin primary zaben tsayar da dan takara kenan
zaben tsayar da dan takara na amka sun dama akwai Democrats akwai Republicans akwai Working Family Party akwai dai kasunan dai daban-daban so shi kowa ya fidda nashi sai a zo a hadu kowa yayi a zabe mutum daya wanda zai represent wannan party saboda shi wannan za a yi shi cikin June insha Allah to bayan wannan ne sai a je general election which is in November to amma abin da muke so jama'a su sani yanzu yanayin zabe ya sake cikin New York naji akwai wani abin da ake ce mawai rank choice voting wato idan ka je wurin zabe yanzu zaka zabi mutane akalla mutane biyar kan yadda kai kake so wato misali ina so Baba Yakubu na fi son Baba Yakubu cikin wayannan sai zabe shi shine number one na biyu sai in duba wane ne second wanda idan Baba Yakubu bai samu ba wa za a zabi number two sai ka zabe shi as your second choice rank choice har zuwa biyar saboda shi wannan duka muna so mu wayar da mutane su gane domin kaka je kaje ka jefa kuri'a da zamana baka je baka yi shi da kyau ba sai kaga ya zama waste
Muhammad Madu kenan jami'i a ofishin magajin garin birnin New York. Babban bankin Najeriya ya bullo da tsarin canji na bai daya na masu amfani da layin wayar salula wajen hada-hadar kuɗi. Bankin na CBN ya cimma yarjejeniyar ne bayan zama da hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya NCC inda suka tsayar da biyan canjin naira 6 da kobo 98 ga duk sakon kuɗi da mutum ya tura ta wayar salula. Wakiliyar mu Hawwa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Matakin ya biyo bayan dimbin bashin da ya taru kan tsarin na aika kuɗi wato USSD a takaice da ya sanya har kamfanonin sadarwar suka yi barazanar jingina tsarin. Sabon tsarin da ya fara aiki bisa sanarwa daga 16 ga watan nan na Maris ya nuna sau daya za a yi cajin na naira 6.98 maimakon ga duk sabon kuɗi da mutum zai aika ta wayar salula. Yushawa Aliyu mai sharhi ne kan tattalin arziki a Najeriya.
USSD Unstructured Supplementary Service Data manhaja ce wacce aka kirkiro ta kuma aka yi ta amfani da ita a kasashe daban-daban wanda kuma ya shigo Najeriya wasu bankuna suka fara gudanar da shi wajen aika sakonnin kuɗaɗe wannan hanya ce mai inganci kuma mai sauki kuma tana da sirri sosai saboda bata bayar da dama wajen satar bayanan wanda ke amfani da ita kamfanonin layi sun samar da layi ita gwamnati kuma ta samar da muhalli da shi kanshi service din yana da kyau gwamnati tunda tana kokari ta fada da hanyar harajinta to a dan caji dan kudade amma ba masu yawa ba cajin kudade masu yawa zai danna kaifin da ake da shi na mutane su yi mu'amala da shi ko kuma su dada bada goyon baya ga shirin gwamnati na cashless policy duk abin da ya wuce naira 1 zuwa naira 2 to yayi yawa ga talakawan Najeriya saboda zaka duba yawan mutanen da suke da layuka a Najeriya da kuma irin ɗan kudaden da ke hannunsu da kuma irin saukin da ake neman a sabar musu amma idan kuma ka duba yawan mutanen Najeriya wannan naira 1 naira 2 da zaka amfani da su idan aka dauki akalla mutum miliyan 50 suka yi na naira 1 kaga za a samu miliyan 50 a cikin awa daya ita gwamnati ta san cewa duk abin da aka yi domin ya sauka ma mutane to idan aka yi shi kadan shi yafi gina tattalin arzikin kasan
Mustafa Aliyu dan kasuwa ne dake zaune zaune a garin Abuja ya ce kamata yayi gwamnati ta duba lamarin dan kasuwanci da tattalin arzikin kasa ya bunƙasa.
To irin wannan kananan kuɗin da ake dauka mana daga ƙarshe za mu san riban da muka samu. Wannan abu fa muna yi da riba ne. Amma a dauka dan tana in ka duba daga ƙarshe sai kaga da kyan zaka iya ma biyan ma'aikatanka. Duk gwamnati haraji ta wasu wajeje an a maimakon a saukaka sai a gaggara. Sai kaga bu yana karewa duka dai akan mu ƴan kasuwa. Bankuna ne da kamfanin sadarwa suke tsin wannan gajiyar. Ba wani abun da mu tallafin da mu ɗan kasuwa ko wanda muke wannan abu ake ba mu sai kullun ƙara mana harajin ake mu ma ya za mu ci gajiya tunda muke tara bankunan nan kuɗi in babu mu babu bankunan nan a kullun mai son bada haraji yana so ya ga me aka mishi da harajin sa.
Babban bankin Najeriya tare da hukumar NCC sun cimma bin matakin biyan dukkan bashin da kamfanonin sadarwar ke bi kuma ba za a bar bankuna su karbi ƙarin caji ba bayan wanda aka karba na USSD. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da Amurkawa suka fara cin gajiyar kudaden tallafin da shugaba Joe Biden ya samar wanda ya zama doka a makon da ya gabata. Masana a fannin tattalin arziki na cewa wannan tallafi ba Amurka kadai zai agazawa ba amma da sauran kasashen duniya musamman ma masu tasowa. To ta yaya tallafin zai kai ga waɗannan kasashe? Batun kenan da zamu maida hankali akai a cikin shirin na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Tuni dai Amurkawa da dama suka fara karbar kudaden tallafin da gwamnatin shugaba Joe Biden ta samar na dala trillion 1.9 da aka rataba hannu a kansa a makon da ya gabata. Wannan tallafi na corona wanda zai agazawa Amurkawa da fannonin kasuwancin kasar ba Amurka kadai zai shafa ba hadda sauran kasashen duniya a cewar masana irin su Stephen Morrison jami'i a fannin hudda kasa da kasa ta Center for Strategic and International Studies da ke nan Amurka. Yace wannan kudurin doka na dala trillion 1.9 zai bunkasa tattalin arzikin duniya da kashi daya. To dangane da haka na tuntubi Malam Yushau Aliyu masani a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. To Malam Yushau Aliyu ka ji abinda takwarorin ku masana ke cewa kamar kai ka kalli wannan al'amari shin tallafin zai iya yin tasiri akan tattalin arzikin duniya?
To ai irin wannan tallafi da Amurka ta ce wato kudade ne sababbi wanda za a su a zuba sa tattalin arzikin da ya wahala wanda shi wahalar tattalin arzikin kasar Amurka tattalin arziki ne wanda yake da girma kuma ya shafi tattalin arziki da dama. To su Amurkawa wannan kudade da su zai shiga hannun su to kasashen da ke kasuwanci da Amurka da kuma a suke amfana da kayayyakin da suke yi wanda Amurka ke siya su ma zaka kasuwanci su zai budu sannan haraji zai budu sannan harkar sufuri na kayan zai kara bunƙasa wanda da dama daga cikin kasashen musamman kasashen da ke mu'amala na kasuwanci irin su China wannan tasiri zai wannan kudade da dama zai tallafi kamfanonin su kuma ya gina ƴan kasuwansu kuma haka kuma su kansu su Amurkawa waɗanda wannan abu ya shafa to wannan tallafi da an sa mu hannu to kuma zai zama kamar kudin tallafi kasashe masu da dama za su yi irin waɗannan kudiri su ma su kai ma da wasu majalisun su ko kuma wanda suke da karfin iko su samar da irin waɗannan kudade wanda su ma irin kudaden nan ne kamar waɗanda ake ce ma taki wanda za a zuba ma tattalin arzikin duniya saboda irin wannan na Amurka din saboda zai zama wato kamar wani abu gwajin dafi ne wanda zai taimaki tattalin arzikin kasa.
To kamar ta waɗanne hanyoyin su kasashen Afirka za su iya cin gajiyar wannan tallafi?
Eto ai kaga su kamar shi Afirka ai akwai ɗan Afirka din da dama musamman ƴan Najeriya wanda suke cikin Amurka din nan wanda kuma da dama su za su samu wannan tallafi kuma ka kamanta cewa irin kudaden da mutane wanda ake ce ma ƴan ƙasa waɗanda ke zauna a kasashen waje wanda ake kira su da sunan ci wato Nigerian Diaspora da dama su ai suna aiko da su ma gudunmuwa ma tattalin arzikin ma iyayensu ko ƴan uwansu ko ƙannensu kai wasu ma sukan amfani da ɗan waɗannan kudade da kudade ne masu yawa da nika ɗauki dala 1,500 misali idan ka kusanta a cikin naira aka shigo da tattalin arzikin Najeriya ai ba karamin aiki $1,500 za ka yi a cikin tattalin arzikin Najeriya ba saboda haka su ma za su samu sannan kuma da dama ɗan Najeriya waɗanda suke mu'amala da Amurka waɗanda ba a cikin ƙasar Amurka ɗin suke ba su ma za su wato za su samu wani falala daga irin waɗannan saboda duk inda aka ce wato kaman kuɗi ya fita ne ya shiga hannun wato majidanci to farko da matarsa da ƴaƴansa da almajirin gidan kai har da makota kai har wanda bai san asalin kuɗin ba zai amfana to haka ne irin waɗannan kuɗaɗe suke.
Yawa to ban sani ba ko za ka ɗan ƙara faɗaɗa mana bayani ɗazu ka ɗan fara taɓowa kaman wani irin koyi ƙasashe masu tasowa za su yi daga wannan al'amari da ya fara nan Amurka musamman ma ƙasashe na Afirka wajen ganin hukumomi ko kuma masu rike da madafun iko sun tallafawa tattalin arziki da jama'a da ƙasarsu.
To kaga falalansa na farko in ka kula a lokacin da aka yi ita wannan corona na 2020 za ka iske cewa gwamnatoci daban-daban sun ta karkashe kuɗi ne ba da ƙuduri ba saboda shi kanshi corona ya shigo ne ba da sanarwa ba. To wannan ya saman ma ƴan siyasa na Afirka da masu matafan iko na Afirka ganin yadda ake yi a gwamnatance domin a samar da sababbin kuɗaɗe a shiga cikin tattalin arzikin ƙasa a ɗibo su sannan a samar da mutane a cikin tattalin arzikin ƙasa. To kuma idan ka ɗauki misali kamar mutanen da ke Afirka kamar misali a Najeriya za ka cewa wato a lokacin da aka yi wancan corona da dama daga cikin abin da aka tanaje mu mutane an tanaji abinci ne wanda ba a raba musu ba bayan ba a raba musu ba an rasa yadda za a yi a raba su sannan abubuwan da aka tanada an yi ije su har ta kai da mutane suna farfasa shaguna suna ɗiba. To kaga yadda samar da irin wannan tsari na a duba mutane a ba su kuɗaɗen su biya buƙatun da suke so domin da tattalin arzikin ya farfaɗo sannan kuma a ayyukan da ake da su a daɗa riƙe su waɗanda kuma ba su da ayyukan yi su kuma a taimaka musu kan su shiga harkar ta'addanci. To kasashen Afirka idan suka yi amfani da irin wannan dama suka samar da irin wannan kuɗaɗe to da dama daga cikin matasansu waɗanda su ne suke fi haifar da barazana ma tattalin arzikin ƙasa za su karɓi wannan dama su kuma gani cewa gwamnati ta kula da su su kuma sai su kula da ɗan ƙasa sai kuma su shugabanni biyayya.
To Malam Shehu Aliyu mun gode da ka samu damar yi mana ƙarin haske kan wannan maudu'i.
Kuma ina godiya sosai.
Malam Shehu Aliyu kenan mai fashin baki a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. Kuma sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa a yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da baƙonmu Malam Shehu Aliyu sai Julie Levis Grayson ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin Babandi Mamman Bande ya ce salam VOA Hausa, ilimi da noma sun shiga wani matsanancin hali a arewacin Najeriya la'akari da yanda garkuwa da ɗalibai da manoma ya zama ruwan dare. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi dukkanin iya ƙoƙarinta na ganin ta lalubo bakin zaren matsalar. Allah ya ba wa gwamnatin tarayyar Najeriya nasarar kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a arewacin ƙasar. Shi kuwa Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau cewa ya yi salam VOA Hausa. Hakika matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasan Najeriya ita ce sila na faruwar miyagun ɗabi'u da ake fama da su a faɗin ƙasar. Don haka nake kira ga 'yan uwana matasa da murungumi sana'a ko mi ƙanƙantarta maimakon jiran aikin gwamnati don yin hakan zai ba mu damar iya dogaro da kanmu. Daga ƙarshe muke kira ga gwamnatin tarayya da ta baiwa kowace jiha da ƙaramar hukuma kare rayuka da dukiyoyin al'ummarsu tunda dai ta tabbata cewar gwamnatin ba ta iya kare rayuwa da dukiyoyin 'yan Najeriya. Saƙo daga Aliyu Usman Takalafiya.
To madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
An dai ji cewar a yau Juma'a ake sa ran shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris za su kai ziyara aiki jihar Georgia don kai agaji ga waɗanda annobar corona ta tagayyara. da kuma yin ta'aziyya ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai a ranar Talata.
To man sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 ke da agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya da gabatar da shirin, sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti, da ba injiniya mu na wannan la'asariya. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.